Gwamnatin jamhuriyar Nijar ce ta shigar da karar shugaban kungiyar Actis Abbas Abdul Aziz saboda zarginsa da gudanar da taron gangamin da ya rikide zuwa zanga-zangar da a yayinta aka yi kone-kone da fashe-fashe, har ma wasu matasa suka yi yunkurin kutsawa farfajiyar majalisar dokokin kasa da kenan ya mai, baya ga wani kamfanin man fetur mai zaman kansa da ya yi korafin an yi masa barna a lokacin wannan tarzoma. Mafari kenan da ofishin ministan cikin gida a wancan lokaci ya dauki matakin rushe kungiyar Actis kafin a cafke shugabanninta. Sai dai bayan zaman wakafi na makonni sama da uku, alkalin kotun ya mai ya sallami Abbas Abdul Aziz da mataimakansa bisa la'akari da cewa ba kamshin gaskiya akan abubuwan da ake zargin su da aikatawa. Matakin da ya faranta ran abokan tafiyar Abbas Abdul Aziz irin su Salisu Ahmadu na Turnon Lafashi.
Sai mu ce ayo mun gode ma Allah, wannan jujuna Allah kara musu karin guwa su ci gaba da hudin durwa, ci gaba da hudin gaskiya a kowane fanni, a kowane yanayi, wani sabidan abin da ya sa wannan kasa abin da ya mun saura hudin gaskiya.
Wannan hukunci na nufin kenan abubuwan da ake zargin shi Abbas da sauran makarrabansa babu kashin gaskiya a tare da haka,
babu kashin gaskiya a wanke suke tas, ba su da komai. Aka ce kunan jujuna ce kunan sai su wa'ancan yara wanda aka tara su rabanna su ne aka ce su biya kudin kwantar jika 110
a firar da muka yi shi a ranar 29 ga watan Oktoba, jim kadan bayan da matasa suka fantsama kan tituna suna kone-konen tayoyi na zanta da shugaban kungiyar Actis Abbas Abdul Aziz a game da yadda yake kallon wannan al'amari.
Kasan cikin taro mutum ya tara jama'a sai hakuri, kowa da abun da da niyyar da yazo, kowa da niyyar da yazo. Mu da ke tsare-tsaren wanga shiri mun ce musu ka a tahi, sun ka kuke sun tahi, to ba mu iya tsira su ya muka iya. Ni dai ban ce ba kowa ya tai ba, nan na ce mu kowa a tsaya a yi magana, wanda ya zo da wata aniya can daban ni ba shahini ba.
Hukuncin kotun ta mai na zuwa ne a wani lokacin da 'yan majalisar dokokin kasa ke haramar tafka muhawara a ƙarshen wannan mako akan tsarin kasafin kudaden 2018, wanne ke ci gaba da shan suka daga wajen 'yan Nijar saboda yadda ake yi masa kallon mai dauke da wasu haraji masu matukar tsauri ga talakawan wannan kasa, yayin da hukumomi a nasu bangare ke cewa ba haka abin yake ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.